رسول الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يو هدو قوات رمضان هجرة تدبو دا داري هدو دا أربعين دا بوكي ودى تيدي دا أشرين دا آيا قوات بيو شكرة تدبو بيو دا أشرين دا شدة ميلادية يو زامي مجلسي نهدو أتكين مجالس أمو نتفسير القرآن دا ميكي أتكين وات رمضان أولنا مسلاتينا الفرقان a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi akwai tambaya ɗaya da aka turo zamu amsa ta kafin tashi yau zamu tashi aya ta 41 na'am wannan tambayar yace dan Allah ayyuwa malam tambaya idan mace na da ciki kuma aka yi saki ta koma gidan iyayenta to kafin ayi sakin ya biya mata umra da yardar mijin za ta je tare da ƴan uwanta da iyaye to za ta iya zuwa umra amma sai da izinin mijin tunda yayin da take da ciki bata haihu ba tana cikin idda kuma idda akwai haƙƙin mijin a ciki idan ciki ne koda wato idda ce wadda take ta saki ba'ini wanda babu kome akwai haƙƙin sa a cikin cikin saboda haka sai da izinin sa za ta yi tafiya tunda tafiya ce wadda ta wuce masafatul qasr wadda tafiyar da ake yin qasru saboda haka sai ta nemi izinin mijin in ya bata izini sai ta tafi tare da ƴan uwanta wallahu ta'ala a'lam wacce ce ta biyu na'am bismillahir rahmanir
rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون
نعم الله جل وعلا يقول إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق مو من سوكر مكا دا القرآن قمته بالحق دا قسكيا فمن اهتدى فلنفسه to dan haka wanda duk ya shirya dan kansa wa man dhalla fa inma yadhillu alaiha wanda ya bata to yana bata ne akan kansa wa ma anta alaihim biwakil kai kuwa ba wakili ne akan su ba wato makiyayi ballantana ka tilasta su akan bin shirya Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya saukar masa da littafi da gaskiya domin yayi masa ya kwantar masa da hankali akan wato dogewar mutanansa dogewar kafirai akan kafircin su tunda sun doge akan kafirci duk da bayanin hujjoji da aka yi amma tare da bayanin hujjoji tun daga inda Allah madaukakin sarki ya ambata ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع وأن دج جيرن وتهجوجيني هيا ذواق عندي كتوا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا salaman li rajul, duk waɗannan hujjoji ne da ayoyi da mai hang da waɗanda suke da rabo, wato in suka yi tunani za su gaskata su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma suka dage suka doge akan kafircinsu har sai da Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil, ya ku mutane na ku ci gaba da aiki akan halinku, ni ma ina kan aiki akan halina. To kaga wannan ya nuna sun riga sun dage sun kafe akan rashin imani da rashin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya saukaka masa damuwa akan sha'anunsu ta hanyar tunatar da shi irin abinda Allah madaukakin sarki ya yi masa da kuma nu da kuma tunatar da shi cewar duk da Allah madaukakin sarki ya dora masa nauyi ta hanyar aiko da Alkur'ani zuwa gare shi, amma Allah bai dora masa tsayuwa a kansu kan cewa dole sai sun yadda ba. Idan ya isar, wanda isarwa ita ce tabbas abinda ya yi, to wannan ya sauke nauyin da yake kansa. Idan kuka lura nan Allah ta'ala ya ce inna anzalna alaykal kitaba, mun saukar da littafi a kanka. A farkon surar kuma inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya. Can aka ce anzalna ilayka, nan kuma aka ce anzalna alayka. To akwai bambanci tsakanin waɗannan ko babu bambanci? Waɗansu malamai sun ce babu bambanci, duk dai bayani ne cewa Allah ya saukar da Alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma waɗansu malamai kuma sun bayyana bambanci tsakanin, musamman sun zo a cikin sura ɗaya inda Allah ya ce anzalna ilaykal kitaba, kamar yadda ya ce a farkon surar, wato mun saukar da littafi zuwa gare ka, domin ila tana nuni na tikewa, wato mun saukar da shi zuwa gare ka. Saboda haka bayanin ni'imar Allah ne a gare shi cewa Allah ya saukar da littafin nan ba tare da wani yankewa ba, ya zuwa gare shi sai da ya tike zuwa gare shi, cewa ya karbe shi Allah ya sadar da shi zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam, wanda a cikin wannan akwai wato kambama sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa sai Allah ya biyar da ayar da yace fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, dan haka ka bauta ma Allah kana mai tsarkake bauta a gare shi. Ai wato sanadiyar wannan daukaka da Allah ya baka na saukar da littafi har ya zuwa gare ka, to kai kuma ka bauta ma Allah kana mai tsarkake bauta a gare shi shi kadai. Saboda haka tunatar da shi ni'imar Allah ce zuwa gare shi. Amma yayin da ya ce inna anzalna alayka, mun saukar da littafi a kanka, wannan dan ya tunatar da shi taklifi ne, cewa mun saukar maka da littafi, mun kallafa maka nauyi akan isar da wannan littafi. Saboda haka nan makami ne na tunatar da shi tabli' wajibin da Allah ya dora masa, domin ita ala tana zuwa ne akan dora nauyi, akan kallafawa, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu, an wajabta littafi azumi akan ku, ya ce kutiba alaykumul qitalu, an wajabta yin yaki akan ku, duk wani abu ne wanda yake mai nauyi. To shi yasa nema nan da yake makami ne na bayyana cewa haƙƙin tablighi, isar da sako yana kan annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ce inna anzalna alayka alkitab, kamar yadda Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila, za mu jeho a kanka magana wadda take mai nauyi. Kuma ya ce wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi, ba mu aiko da littafi a kanka ba sai dan ka bayyana wa mutane abinda aka wajabta musu. Amma yayin da ya zamanto wajen bayyana matsayin sa ne da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa, sai a amfani da harafin ila, kamar yadda Allah ta'ala ya ce lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi, sai dai Allah yana shaida da abinda ya saukar izuwa gare ka. wato Allah yana shaida a gare shi saboda wannan ni'ima da yayi masa nan wajen ba makami ne na a sanatar da shi cewa an dora masa isarwa ba a'a a ga a sanar da shi cewa an nada shi wannan babban matsayi na kan cewa aka saukar masa da littafi kuma Allah yana shaida akan haka to haka zalika ma an kuka kula dangane da muminai a cikin suratul baqara Allah ya ce qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim amma a cikin suratul ali imran sai ya ce qul amanna billahi wama unzila alaina wama unzila ala ibrahim a cikin suratul baqara domin Allah madaukakin sarki ya ce ma muminai cewar wato Allah ya zabe su ya sanya su sun yi imani da abinda aka saukar har ya zuwa gare su aka fifita su da wannan wahayin da kuma aka sa su suka yi imani da abinda annabi Ibrahim ya zo da shi shi da aka yi amfani da ila tunda a nan wajen ai bigiran da suke cewa ne wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu suka ce ku zamanto wato yahudawa ko nasara sai ku shiriya to sai Allah ya bayyana ni'imar da yayi ma muminai shi yasa sai aka ce ku ce mun yi imani da abin da aka saukar ya zo har zuwa gare mu wato ya zabe mu ya sadar da wahayi har zuwa gare mu amma can wajen taklifi ne na kan cewar an kallafa mana addini wanda yake shine addinin annabawa sai Allah ya ce qul amanna billahi wama unzila alaina da abin da wato mun yi imani da Allah da abinda aka saukar akan mu aka dora mana yinsa shine na addini na musulunci sai aka biyar da ayar da cewa wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wallahu ta'ala a'lam da wannan tafsirin haka wandan su daga cikin malaman tafsiri suka yi ishara zuwa gare shi an fadi an ambaci al-qur'ani da al-kitab wato littafin mun saukar da littafin zuwa gare ka wannan akwai girmama sha'anin al-qur'ani domin kamar wato shine kadai littafin Allah domin dukkan littafan Allah alqur'ani ya tattara su wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayh yana gaskata dukkan littafan Allah kuma yana hukunci akan su sai Allah ya ce mun saukar da littafi akan ka ga mutane ai domin amfanin mutane domin ya zamanto shari'a ga mutane domin ya zamanto bayanin gaskiya daga bata wato wannan tunatar da mutane ne ni'imar da Allah ya yi na saukar da alqur'ani wato kamar yadda Allah yake saukar da ruwa dan ya rayar da halitta wanda mutane za su samu abinda za su ci to haka Allah yake saukar da ayoyi dan ya zamanto rayuwa ga rayukansu domin su shiriya domin cikar rahamar Allah shine ya zaba shine saukar da littafai domin shiriyar mutane kar Allah ya bar mutane a cikin duhu kar Allah ya bar mutane da shaydanu kada Allah ya bar mutane da soyayyen zuciyarsu saboda haka sai yayi musu gata yayi musu tagomaci ya saukar da littafi domin amfanin su amfanin alqur'ani ya shiryar da su yayi hukunci a tsakanin su ya zamanto littafin tsarin rayuwa a gare su ba kuma kawai littafin tsarin rayuwa ba ya zamanto littafin ibada wanda za su rinka karatun sa suna samun kusanci ya zuwa ga Allah da shi suna samun tsani ya zuwa ga samun karba addu'ar su su zamanto suna karanta shi kamar yanda ahlul kitab suke karanta littafin su to haka nan Allah ya saukar da alqur'ani domin amfanin mutane wannan din yana daga cikin wato alheri dake cikin saukar da alqur'ani kuma Allah ya ce bil haqqi shi littafin Allah ya saukar da shi da gaskiya wato a cikin sa gaskiya ce tsawaranta labaran gaskiya ne umarce umarce da hanahanan da suka zo hikima ne daidai ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika a gaskiya da kuma a adalci wato gaskiya wajen labari da adalci wajen hukunci saboda haka saukar alqur'ani ya sauka ne kunshe da gaskiya babu ƙarya a cikin sa babu kuskure a cikin sa babu son zuciyar wani a cikin sa ita ce gaskiya tsagwaranta ma'ana ta biyu na bil haqqi mun saukan maka da shi da gaskiya wato saukar ta gaske ce cewa Allah ne ya saukar da shi a gare ka saboda haka babu shakka a cikin kar kai shakka a cikin zuciyarka ya rasulullah mai shakka ma kada yi shakka dan da gaskiya Allah ya saukar da shi cewa haqiqatan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin wato ruhi amintacce ne ya saukar da shi akan zuciyarka domin ka zamanto cikin masu gargadi saboda haka a cikin wannan akwai tasbiti tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yazo masa tabbas da gaskiya ne kuma wannan akwai bukatar sa saboda irin abubuwan da ake ta jifan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi a ce mawaki ne a ce wannan wani waka ce ta aljanu ne yana gane-gane ne gane-gane yake yi ake sawwala masa saboda haka duk irin waɗannan haka ake haka ake zubo masa waɗannan maganganu ba dare ba rana saboda haka Allah yake tasbitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda Allah madaukakin ya sarki ya saukar maka da shi da gaskiya ne kamar yanda ya faɗa ne a ayar da muka ambata ta suratul nisa lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadu amma Allah yana shaida da cewa abinda ya saukar zuwa gare ka wato ya saukar da shi Allah yana shaida da abinda ya saukar ya zuwa gare ka anzalahu bi'ilmihi ya saukar maka wannan ne da ilimin sa wato da sanin Allah da umarnin Allah wal malaikatu yashhadun malaiku ma suna shaida to wannan duk tasbiti ne kuma yana daga cikin kamba masha'anin alqur'ani da mumini mai karatun alqur'ani in ya karanta wannan sai ya ji bishara a cikin zuciyarsa ya ji gwabin magana ya ji izza ta alqur'ani a cikin zuciyarsa sannan Allah ta'ala yace faman ihtada dan haka wato a bisa wannan hakika to duk wanda ya shirya dan kansa wato shiryarsa domin amfanin kansa ne kai ba za ka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tilasta mu kowa ya shirya ba kuma Allah madaukakin sarki ya riga ya gama bayanin hujja wanda ya so ya bi wanda kuma ya bata to zai bata ne a kashin kansa shine sakamakon kansa fadansa zai batansa zai zo ya zuwa gare shi sannan aka ce wa ma anta alaihim biwakil kai ba wakili bane akan su wannan Allah ne yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai yace masa famani tada fali nafsi wanda ya shirya dan kansa amma yayin da Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu sai yazo da famani tada fa inna ma yahtadi li nafsihi domin shi zai gaya musu wanda duk ya shirya to shiryarsa domin amfanin kansa ne sai aka ƙara fa inna ma yahtadi li nafsihi a cikin ƙarshen suratul yunus da ƙarshen suratul da ƙarshen suratul naml yace qul ya ayyuhan nasu inna ma qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi waman dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wama ana 'alaykum biwakil nan kuma yace wama anta 'alayhim biwakil da yake shine yake Allah ne yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma can cewa akai annabi ya gaya musu sallallahu alaihi wasallam cewa gaskiya ta ya ku mutane gaskiya ta zo muku daga ubangijinku wanda duk ya shirya to shiryarsa domin kansa ce wanda kuma ya bata ne akan kansa ni ba wakili bane akan ku kuma yace inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimina wa an atlu alquran faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi waman dhalla fa qul inna ma ana min almunziri yace an umarce ni in karanta muku wannan alqur'ani wanda duk ya shirya yana shirya ne domin kan amfanin kansa wanda kuma ya bata to kace ni ina daga cikin masu gargadi shikenan wato bazan dauki bazan zamanto ni ne dalilin batansa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama yace kar wani daga cikin ku yazo yana dauke da raƙumi yana kururuwa yana kirana yana cewa ya rasulullah ya rasulullah sai in ce Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad ballagtuka na isar maka na riga na isar maka bayan ya gama wannan hutubar yace Allahumma hal ballagt Allah na isar wato ya tabbatar da cewa ya isar da sako to wanda duk ya bata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce masa kace ni ina cikin masu gargadi to wannan shine ainihin adalci wanda yake nuna ma dan adam kai ne za a yi mai hisabi kai kadai kuma hankalin da Allah madaukakin sarki ya baka ba ya baka bane kawai haka kawai ya baka ne dan kai amfani da shi ka ce dan kai amfani da shi ka shiryu domin amfanin shiryar gare ka ne kar ka bata domin cutar batar akan ka zai koma amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wakili bane akan kowa kuma a cikin fadin da Allah ta'ala yake lin nasi ga mutane akwai ishara ga cewa risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gamewa ce ga dukkan mutane ne kamar yanda Allah ta'ala yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face ga baki ɗaya ga mutane kana mai faranta rai kana mai gargadi kuma yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku dukkaninku to nan ma cewar wato alqur'ani Allah ya saukar da shi ga mutane ba ga larabawa ba ba ga yan karni na 14 da suka wuce ba ga mutane duk wannan ya hada mutane tun daga farkon su har karshen su tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nade kasa to sannan Allah ta'ala ya bayyana wato izzarsa da abin da yake banta da shi sabanin waɗanda ake bauta ma ba Allah ba yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah yana karbar rayuka yayin mutuwar su wallati lam tamut fi manamiha da kuma ran da bata mutu ba ita ma yana karbar ran nata fi manamiha a cikin baccinta fa yumsiku allati qada alaiha almaut sai ya rike waɗanda ya kaddara mutuwa a kansu rayukan da Allah ya kaddara mutuwa a kansu wa yursilu al-ukhra ya saki sauran ila ajalin musamma har ya zuwa ga ajali abin ambato inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke yin tunani wato suke amfani da kwakwalwarsu suke amfani suke zurfafa tunani suke amfani da hankulansu domin su gano gaskiya su bita su gano kuma ayoyin Allah nan sifa ce wadda take ba wanda zai yi inkari kan cewar Allah shine yake daukan rayuka yayin mutuwarsu to kuma Allah madaukakin sarki yana daukan rayuka ne da wasitar mala'iku kamar yanda Allah ta'ala yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ce ne mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi a kanku shine yake daukan rayukan shine yake karbar rayuka hatta idza ja'atuhumul ja'a ahaduhumul maut tawaffathu rusuluna har sai idan mutuwa ta zo ma dayan su sai manzanninmu jakadunmu mala'iku kenan sai su dauki rayukan su wato dukkan rai da ya mutu Allah ne yake karban sa to shine Allah yana karban rayuka yayin mutuwar su shi yasa ba wanda ya isa ya hana mutuwa falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin kaga in aka zo mutuwa haka zaka tsaya kana kallo haka nan zaka ga ran ya fita duk wanda ya ga fitar rai zai ga ikon Allah ba abinda zaka iya yi wa qila man ra wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساء اكاتي انا مي تاويدا كو كيراوسو انا ليكيتا ازو اي ريسوسيتيكيشن وقيل من راق وظن انه الفراق شي كو دي سنا wannan شي ا cikin wannan halin shi ya san ya san tafiya ce a cikin wannan da ake ta kira azo yace kar ku bata lokacin ku tafiya ce waltaffati saqu bisaq makengema ta hade da makengema suka mike kafa yadda take yayin da mutun yazo mutuwa saboda babu rai a can karshen kafar ila rabbika yawma idhinil masaq to zuwa ga ubangijinka ne makora take wannan rana tafiya zakai ba mai hana ka shine Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha lokacin mutuwar idan ajalin yazo to kamar yanda Allah yake dauke rai lokacin mutuwa to haka ma yake dauke rai lokacin bacci saboda haka bacci kanin mutuwa ne bacci yana kama da mutuwa shi yasa a cikin bacci ran
yake tafiya a cikin malakut a cikin halittar Allah kamar yanda in mutun ya mutu ransa yake tafiya kuma shi yasa ba kamar yanda kafirai suke fada ba dan gane da abinda rai yake gani a cikin bacci kamar yanda Sigmund Freud yake cewa shi mafarki ba wani abu bane illa abubuwa waɗanda suke a can bayan kwakwalwarka wanda wake ka ma manta da su ko ba kamar mata ga baka san ma da su ba sai su rinka zuwa maka ko kuma abinda kake tunanin zaka yi ara wato in ka farka wanda ka ma manta da shi a cikin abinda yake ce ma subconscious shine yake zuwa ya suranto a gare ka sai kai mafarki to wannan yana daga cikin in ka wato abinda yake suka sani kenan ya alamuna zahiran min alhayatid dunya zahiri na rayuwar duniya suka sani amma abinda ya shafi wato ruhi rai da abinda yake samuwa a gare shi yayin da yake cikin jiki da yayin da ya fita daga cikin jiki lokacin bacci da lokacin mutuwa wannan ba su san shi ba kuma Allah bai bada wannan ilimin ga kowa ba amma ga alamomi nan yanzu irin abubuwan da mutum yake gani a cikin mafarki wanda ba su da alaka da rayuwarka wanda ba su da alaka da abin da ma kake tunani amma kaga Allah madaukakin sarki ya nuna maka ko kuma abu wanda yake zai faru ba kai ne zakai ba yi za a yi ka gani a gaban ka Allah madaukakin sarki ya nuna maka shi a cikin mafarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza taqaraba az-zaman la takadu takdhibu ru'yal mu'min idan zamani ya kusata wato tashin alkiyama ya kusata a ƙarshen zamani da wuya mafarkin mumini yayi ƙarya wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha wanda ya fi su gaskiya wajen mafarki wanda ya fi su gaskiya wajen zance wajen magana sai ka ga yayi mafarki kuma sai ka ganshi ka falaka subh kamar yankewan asuba to wannan duk yana daga cikin abin da yake kamantar mutuwa da bacci kamar yanda rai yake tafiya ya shiga cikin malakut haka lokacin a cikin bacci to lokacin mutuwa ma haka rai yake tafiya ya shiga cikin ya zuwa ga inda Allah madaukakin sarki zai sanya shi inna mu'minaina inna kitabal abrari lafi illiyin inna mujrimaina inna kitabal fujjari lafi sijji Allah ya kiyashe mu to mutuwa tana da bacci yana kama da mutuwa ta wannan lahiya to sai Allah wanda Allah ya rubuta a cikin bacci duk rai da ya bacci Allah ya karbi ransa duk wanda ya kwanta bacci to wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa mutuwa ko wanda kaddaran mutuwa ta hau kansa kamar yadda yake a kira'ar waɗansu daga cikin qurra hamza da kisai sai nayi a hankali wajen ilimin qira'at ina mus'ab yana nan na'am qira'ar hamza da kisai fa yumsiku allati qudiya 'alayha al-maut wanda aka hukunta aka kaddara mutuwa ga waɗannan rayuka wato su sai Allah ya rike su ba za su dawo ba shi za ka ga an ce mutum ya mutu a baccinsa ya kwanta jiye muka kwanta da shi amma aka tashi aka sai karya kofa aka yi ya mutu a bacci fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut kenan wa yursilu al-ukhra ya saki dayar ila ajalin musamma ba wai ya sake ta bane har abada ya zuwa ga ajali abin ambato me ajali abin ambato din nan shine alwaqtul madrub li mautiha lokacin da aka kafa aka rubuta cewa lokacin ne za ta mutu duk rai lokacin da ya mutu ba zai ketare shi ba to Allah ta'ala yace akwai ayoyi a cikin wannan ga mutane waɗanda suke masu hankali wato domin kowa ya san cewa babu wani wanda yake wannan in ba Allah ba su kansu kafirai da suke bauta ma gumaka sun san mutuwa ba su ne suke kawo mutuwa ba babu wanda yake da ikon ɗaukar rai da sakin rai in ba Allah ba to annabi sallallahu alaihi wasallam bisa abin da wato annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar da ya koya mana ta kwanciya bacci kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira a cikin sahihain yace idan ka zo kwanciya to ka kakkaɗe shimfiɗarka da cikin zaninka gyautanka wato ka ɗauki gefen gyautanka ka karkaɗe fa inna ahadakum la yadri ma khalafahu alayhi domin ɗayanku bai san abin da ya zo ya kwanta a kan shimfiɗar ba bayan ya tashi baka sani ba kunama ce a wajen ko ɓera ne ko maciji to tunda ba fitila ake da shi ba a can ba irin yanzu ba ne su ne fa zaɓin Allah amma ka gani munan sai ka ga an ce a ta rigima da mai aikin gida ba ta je ta miƙar da bedsheet ɗin mai gida ba ba ma wai a karkabe shi ba a miƙar da shi ya zamanto a miƙe to wai al wato karama muke da muka fi a wajen Allah da Allah ya mana wannan jarabawa ce jarabawa ce Allah yake mana ya gani zamu gode to annabi sallallahu alaihi wasallam yace karkaba shimfidar tasa da gefen zannin sa sannan ya idan ya kwanta a kwibin sa na dama sannan yace bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin ya ubangijina da sunanka nake kwantar da kwibi na nake ajiye gefen jikina bismika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu kuma da karfinka ne nake tashi kaga tawakkali ko kaga tawakkali to irin wannan wanda yayi wannan ai kaga maganin maganin ka samu stroke ne cikin bacci saboda ka fawwala ma Allah cewa da shi da sunan sa kake kwanciya da sunan sa kuma zaka tashi wani daga ya farka daga bacci din ba zai iya tashi ba ya samu stroke ba baki ba ma ya kira a zo a tashe shi sai dai an ji shiru kawai sannan a zo a ga halin da yake ciki to amma sai ka ce da su da karfinka wa bika da kai ne nake daga jikina in amsakta nafsi farhamha in ka rike raina to ka ji karran wato in kamar yanda yake tafa yumshi kullati qada alaiha almaut to ka ji kanta a wata riwayar faghfir laha to in ma ka hada dubiyin ko kuma ka dauki riwayar bukhari farhamha riwayar muslim faghfir laha in kuma ka hada dubiyin babu laifi faghfir laha warhamha ka ji kanta wa in arsaltaha in kuma ka saki ran ya dawo fahfadha ka tsare wannan rai bima tahfadhu bihi ibadaka salihin da abinda kake tsare bayin ka salihai da shi to wannan lallai ya kamata mu kiyaye addu'o'in kwanciya suna da yawa ko ba cewa ake mutum wai ka zaba ba in zaka yi su gabaki ɗaya dukkan to wannan dai tana daga cikin su kuma yana da kyau a koya ma yara wannan ya zamanto tana daga cikin wanda za su rinka yi a yayin da za su kwanta saboda tsari da kuma shiga cikin kariyar Allah musamman cewa in ka saki ran to ka tsare shi da abin da kake tsare bayin ka salihai domin bayin Allah salihai Allah yana tsare su yana tsare addinin su yana tsare yana tsare kansu yana tsare iyalansu yana tsare dukiyoyinsu domin Allah shine waliyin salihai wa huwa yatawalla salihin Allah yana shine waliyin salihai fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi kyan wanda yake wato bada kariya to sannan sai Allah ta'ala yace amittakhadhu min dunillahi shufa'a to duk bayan wannan bayani to shin sun riki waɗansu iyayen giji masu ceto ne ba Allah ba qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun ce ne da su koda kuwa sun kasance ba sa mallakar komai kuma ba sa hankalta wato ba su da ikon wani abu amma za ku rike su akan waɗanda za su yi ceto kuma koda ba su da hankali ba sa ji ba sa gani ba sa raddin magana ba su san ma menene ba su san menene su ba ballantana ku za ku rike su zamanto masu cetonku saboda mushrikai suna cewa suna bauta ma gumaka domin su ne za su cece su a wajen Allah su ne za su cece su wato suna da alfarma kenan a wajen Allah domin ceto wanda yake yin ceto mai alfarma ne yake ceto kamar alal misali an hana maka haƙƙinka na gratuity kai retiree ne an hana maka haƙƙinka na gratuity sai ka samu wani wanda yake da alfarma wajen gwamna sai ka ce da Allah ka neman min alfarma a saken min gratuity na to kaga zaka je ka samu wani mutum ne kawai dan kawai kuna sallah tare da shi a sahu daya kace masa je ka wajen gwamna ka nemi min alfarma wa ma zai kyale shi shiga wajen gwamna amma zaka samu wanda yake da alfarma ne wanda in ana ganin sa ya je an san kullun ana ganin su da gwamna sai a bude masa hanya sai je ya ce nazo maka da wani ne ina yana neman alfarma ai masa to idan to wannan shi ita ce shafa'a shine aka hana wanda shine aka ce man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wanda yake kyawun ceto yana da lada a cikin wannan abin da aka yi wa man yashfa'a shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wanda ya mummunan ceto kuma wato ya hana ai haƙi to yana da laifi akan wannan to saboda aiki ne na ihsani da ake samun rabo a wajen Allah shi yasa ba a karban lada akan wannan ba a karban lada ba zai wanda yazo yace zan nema maka ceto a baka gratuitin ka amma in ya fito 10% nawa ne to wannan ya ci suhut ya ci haramu ai mun karanta a cikin ahlari ko wal aslu bi shafa'a da ci da ceto to shine kace zakai alfarma domin a baka wani abu kuma in ta alfarma ana son a yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam in wani yazo yana tambayar wani abu sai yace ishfa'u tu'jaru ku nemi alfarma a baku lada wato zai yi amma saboda san alheri ga bayin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ce wa mutane ƴan majalisi ku nemi ku yi ceto ku nemi alfarma wato ku ce ya rasulullah ai masa kaga in kuka faɗi haka kun ga kyashi akwai kun zo kun ce ai masa kun ga babu kyashi kun san waɗansu su ba sa so su ga ana kyautata ma ba sa so su ga ana yin ihsani ba fa su ne za su yi ba daga aljihunsu za su yi ba da Allah ku kyale mayata baya so ya ga ana alheri akwai wanda suke su haka suke shi ba wani abu zai hana ba idan aka yi ba wani abu zai rasa ba ba nasa ba ne amma baya so ya ga an yi to cuta ce a cikin zuci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi masahabbansa yayi ma'an majalisinsa tarbiya kar wannan cutar ta same su idan mutum yazo ya nemi ai masa abu sai ya ce ku yi ceto sai su ya rasulullah ai masa sai shi kuma ya masa din ko ba su faɗa ba zai masa amma tarbiya ce kuma irin waɗannan abubuwa irin waɗannan matakai ba wa'azi ne kawai yake koyar da su ba da tarbiya a dora mutane akan wannan a dora mutane akan wannan ka tarbiyantar da mutanen gidanka akan wannan ka tarbiyantar da yaranka akan wannan dan ka saba musu da san ayi alheri da rashin kyashi a cikin zukatansu to wannan shine abin da ya danganci ash-shafa'a ceto to Allah madaukakin sarki yace qul lillahi ash-shafa'atu jami'a ce ne ceto ga baki ɗaya na Allah ne wato shine babu wani wanda ya isa ya ceto a wajen Allah sai da izinin sa ceto na Allah ne man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne wanda zai yi ceto a wajen Allah in ba da izinin sa ba yace kuma wala yashfa'una illa liman irtaba ba sa yin ceto su mala'iku da suke ibadun mukramun la yashfa'una illa liman irtaba ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi yace wa kam min malakin fis samawati wal ard la tudni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda da yawa mala'ika a samai ceton su baya wadatarwa a wajen Allah da komai sai bayan Allah yayi izini ga wanda yaso kuma ya yarda da shi saboda haka shi Allah jalla wa ala shine zai ce wani kai ceto wani ka ceci wani ba wai kai ne zaka je kai gaba gadi ka ce a bani ceton wani kamar yadda za ka yi ta jin irin labarurrukan tatsuniyoyi da suke kawowa na waɗanda na shehunai akwai wanda ma za a ce wato an je an ɗauki rayukan mutane da mala'ika ya tafi da burgamin rayukan sama ya je ya kwace burgamin ya jeho ya zazzage duk wanda ya mutu a wannan ranar sai da ya tashi
babba shi aka yi mutu
amma kuma shi aka yi mutu shi mai yin haka yi mutu ya bai ce ma mala'ika ya dawo masa da nasa ba to irin waɗannan tatsuniyoyin ake gaggaya wa mutane tatsuniya wacce take ba ta da asasi a cikin alqur'ani da sunna amma kaga da karanta karanta alqur'ani za ka karanta wannan ayar ai qul lillahi shafa'atu jami'a yabo gaba ceto gabaki ɗaya na Allah ne lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa nasa ne shine mai mallaka su ko waɗanda ake nema su ceto aw law kanu la yamlikuna shay'an ba sa mallakar komai to shi ko Allah shine yake da mulkin sammai da ƙasa thumma ilayhi turja'un sannan ya zuwa gare shi za a mayar da ku ranar alkiyama mun karanta idza zikira Allah
an karanta
to sannan Allah yace wa idza zikira Allah wahda idan kuma aka ambaci Allah shi shi kadai
ba
karanta ba karanta an rama wa idza zikira Allah
ma'azzat قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
الله يقول وإذا ذكر الله وحده إذا أكا أنبتش الله شيء كدي اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة sai zukatan waɗanda yake ba sa imani da lahira su yankwane su takura ya za a ce Allah shi kadai wa idza zukira alladhina min duni idan kuma aka ambaci waɗanda ba shi ba wato su ne gumaka wato abu waɗanda ake aza su a matsayin abokan tarayya ga Allah idza hum yastabshirun sai ga su suna farin ciki wato saboda ba sa son tauhidi saboda ba sa son Allah ba sa son a ce Allah kadai sai an hada da wani Allah sannan sai su ji dadi saboda ba su kade ta Allah ba kamar yanda Allah ta'ala ya ce ne innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina bi sha'irin majnun idan aka ce wato su sun kasance ranar alkiyama wato bayan da Allah ya fadi yadda makomarsu za ta kasance innakum lazaiqul azabil alim وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين الله لوكacin da za a gaya musu wannan saboda sun kasance idza qila lahum in aka ce da su la ilaha illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah yastakbirun sai su rinka girman kai aja'al al-alihata ilahan wahida duk iyayen giji ya sanya su zamanto ubangiji daya kawai inna hadha la shay'un yurad wannan wata makarkashiya ake ni ana da wata manufa akan wannan to haka nan dabi'ar kafirai take da mushrikai kamar yanda Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah akwai wadanda daga cikin mutane suka riki kinnai kishoyi ga Allah suke son su kamar yanda ake son kamar yanda mu'mine suke son Allah to su sun saboda rashin ganin girman Allah in aka ce musu Allah kadai sai zuciyar ta takura saboda sun san ba su da hujja a wajen Allah saboda sun san laisu ala shay ba su da wani makami ba su da wani abu a wajen Allah shi yasa ba sa so a ce Allah kawai amma da za a ambaci waɗanda ake bauta ma ba Allah ba da za a kawo abubuwan shirka to a lokacin nan sai ka ji suna farin ciki suna cewa haba ai wannan shine saboda sun ga iyayensu da kakanninsu a haka suke domin idan aka tabbatar da tauhidi zai nuna kan cewa waɗanda suke ba akan tauhidi ba sun halaka to su kuma ta yaya za a ce iyaye da kakanni sun halaka saboda haka sai a dan fadi wani abu wanda yake zai za su ga kan cewa shirkar dai da suke yi tana da dan wata kafa istigatha da suke su je suna roƙon wani Allah su je kabari suna roƙon wani Allah ba Allah ba so suke a samu musu wani nassi wanda zai nuna kan cewa tana da bigire amma a ce musu ba a roƙon wani waliyi ba a roƙon wani malami ba a roƙon wani mala'ika ba a roƙon annabi wani abu sai Allah kadai to wannan sai ya sa su takura amma da za a kawo wani abu wanda yake nuna kan cewa ai wasu ma su ma suna da wata fada a wajen Allah to inda zaka ji suna cewa wai idan ka je ka ziyarci kabarin waliyi ka je ka shimfida bukatunka gare shi to ka hada shi da aiki dan daga ka tafi to haka fa zai tashi ya rinka yi kenan sai ya ga an biya maka bukatun nan na wanda yake cikin kabari wannan fa ba wai tatsuniya bace a'a abinda suke gaya wa mabiyan su kenan to wannan ayar bata hau kansu ba da za a ce Allah ne kawai me yake zaka je in ka je kabarin bawan Allah ka je kai masa sallama ka noka masa gafara Allah ka fada kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha ta tambaye shi idan naje makabarta me zan ce yace kice assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimin minna walmusta'khirin nas'alullaha lana wa lakum alafiya abinda ya koya mata kenan to yanzu akwai abinda yafi tarbiya irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wanda yafi so a cikin mutane yace ga abinda zaki ce to amma sai kai ka kawo taka shari'a tace in ka je ka shimfida bukatunka ka hada shi da aiki waye ce ka je ka sa shi wannan aiki to yayin da suka yi wannan sai Allah madaukakin sarki yace yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai ɗebe masa damuwa akan kiyayyar da kafirai suke yi ma tauhidi yadda in an ambaci tauhidi zukatan suke yakunewa sai Allah ya ce qulillahumma kace ya Allah fatiras samawati wal ard makagin halittar samai da kasai anta alimul ghaibi wash shahada masanin fake da bayyane anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai ne zaka yi hukunci tsakanin bayinka a cikin abin da suka kasance suna sassabawa wato ka dogara da ilimi kai kirarin ban girma ga Allah sai Allah ya yi makan ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi sunaye da zai kira Allah da shi a makami irin wannan wanda zai kwantar da hankalinsa akan kiyayyen mushrikai ga tauhidi da kiyayyen mushrikai ga Allah Allahn da yake so Allahn nasa da ake ki ake yin wannan to abinda zai maka magani ya nutsar da zuciyarka kai kirari ga Allah kace ya Allah mai kagen halittar samai da ƙasa al-fatir shine wanda yayi halitta ba tare da ya kwafa daga wani waje ba akwai wata saman da Allah ya gano yazo yake yi akwai wata ƙasan wanda tayi kama da wannan wanda ita ce Allah ya gano yazo yake yin wannan akwai waɗansu halittun da suke cikin ƙasa wanda su ne Allah ya kwafo yazo yayi wannan dukkan halittar ta sace shi ya kage ta kuma masanin fake da masanin sarari abinda kai kanka ma ka boye ma kanka kai kanka ka boye ma kanka ya darsa a zuciyarka fa kai tunanin kace a ni ban yi tunanin ba kake ga ma kanka Allah ya sani kun san dan adam yana rudin kansa da wannan ko ni ban ce haka ba bayan kai ne sharri wai amma dan ka nutsar da zuciyar cewa ba sharri bace kace a kai baka faɗa ba tuni Allah ya sani to shine alghayb dukkan abin da ya faku wanda ba wanda ya san shi sai Allah wash shahada da abin da yake kuma a bayyane sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar da wanda yake shiga cikin dare ya boye kansa da kuma wanda yake aiki da rana duk wajen Allah ɗaya ne ba wai mu kaga abin da yake ya buye ai sai ka abin da yake a boye cikin dare ai sai ka haska ka fitila da torchlight sannan zaka gani ko ba haka ba to shi Allah abin da yake a boye din a cikin duhu da wanda yake a bayyane duk daya ne sawa'un minku duk daya ne a wajen Allah to Allah ya ma annabi sallallahu Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kirari gare shi da wannan anta tahkumu baina ibadika kuma kai ne zaka yi hukunci tsakanin bayinka kaga akwai fawwala al'amari wanda zaka hutar da al'amari ka ce ka mayar da al'amarin zuwa ga Allah shine zai yi hukunci wannan ya nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbaci akan cewa shine akan daidai domin an ce ya fada inda hukuncin ba zai zamanto a kansa ba ai ba zai fada ba ba za a ce masa ya fada ba saboda ya san hukuncin ga salihinsa ne to wannan umarni na Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance yana aiki da shi a wajen sallar dare kamar yanda yazo daga hadisin Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf ya tambayi Aisha radiyallahu anha yace a cikin sahih Muslim yace ya ummul mu'minin bima kana yaftatihu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu billayl da menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bude sallar sa cikin dare wato du'aul istiftah da yake yi a sallar dare da me yake budewa tace yana cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هنا تكين صحيح مسلم ما سل التراوي سل التهجد أكويونا الدعاء بامي صوم بشي كما ابن عباس ko kamar ta sayyidina Ali duk da ana ya kamata mutun ya gwarma ya gauraya ba kuma wai in aka yi a raka'a ta farko biyun farko shikenan sauran raka'o'in ba za ka yi du'aul istiftah ba kowace raka'a za ka yi mata du'aul istiftah din kowace raka'a biyu in ka bude ba daya ake ga dukkanin su ba ma'anar wannan addu'a shine ya Allah ubangijin Jibril da Mika'il da Israfil manyan mala'ikun nan guda uku Jibril mai saukar da wahayi ga annabawa Mika'il wanda aka wakilta shi da arzikin bayi Israfil wanda zai hura a cikin kabo wanda in ya hura hatta Jibrilu sai ya mutu shine na ƙarshe da Allah zai ce masa kai ma Israfil ka mutu amma hatta Jibril da Mika'il bayan Israfil za su bar kafin Israfil sai sun mutu sun bar Israfil to ya yabe shi da wannan fatirar samawati wal ard ya karanta wannan ayoyin abubu sifan nan guda uku fatirar samawati wal ard alimul ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun to sannan yace ihdini ka shiryar da ni limakhtalifa fihi min al-haqqi bi idhni ga abinda akai sabani a tsakan na daga gaskiya da izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim kai ne kadai kake shiryar da wanda ka so ya zuwa ga tafarki madaidaici kuma haka sayyidina abubakar wannan tabi'in na manta sunansa da yazo wajen abdullahi bin amr bin al-as hadisin yana cikin sunan tirmidhi da musnad al-imam ahmad yace ma abdullahi bin amr bin al-as gaya mun wani abu da ka ji daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mika masa wata takarda yace wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umar ya min shifta na rubuta yace wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta min amma ana yayi min shifta na rubuta dan shine duk abinda yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake rubutawa saboda haka masu karyata hadisi ala rajmi anfiku rubutu yayi daga annabi sallallahu alaihi wasallam tun zamanin sa ake rubutu Abdullahi bin Amr bin al-As Abu Huraira yana cewa ba wanda ya fi ni yawan hadisai wajen sahabbai sai Abdullahi bin Amr bin al-As domin ya kasance yana rubutu ni ko bana rubutu to abin da ya rubuta shine Abubakar radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah gaya min abin da zan rinka fada da safa da daddare da safa da yamma yace kace Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada la ilaha illa anta رب كل شيء ومليكة أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم yace ka fada da safe ka fada da yamma kuma ka fada in ka zo kwanciya to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki waɗannan daga waɗannan lafuzza masu albarka da Allah yace masa ka fada shi yasa nana Aisha take cewa dabi'ar sa alqur'ani duk abinda alqur'ani yace yayi haka zaka gani ka duba yanda ya aiwatar da wannan ayar a cikin rayuwarsa da cikin rayuwar sahabbansa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa radiyallahu anhu to sannan Allah yayi ce walau subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي ويا عزيز اللهم كف عنا بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.